Najeriya ta kasance ɗaya daga cikin jerin ƙasashen da suka saba sayan kayayyaki irin su mai, ƙarafuna, takin zamani da dai sauransu daga ƙasashen ƙetare. To sai dai sakamakon yakin da ke faruwa tsakanin Russia da Ukraine. A halin yanzu, masana sun yi hasashen cewa matsalar yunwa za ta ƙaru fiye da yanda ake tunani. Akan haka muka ji ta bakin Malam Nazifi Adamu, wani manomi a Najeriya da ya bayyana ƙalubalen da ke gaban manoma.
Matuƙa gaya bana, za mu fuskanci ƙarancin amfani sakamakon rashin taki a hannu. Kuma rashin taki a hannun yana da alaka da tsadarsa da a yanzu ba ma iya zubawa. Akwai guri da nake nomawa, a da idan na tashi nomawa nakan yi amfani da taki buhu shida, amma a yanzu amfanin ya ru gashi, amma kuma yanzu takin kwata-kwata buhu uku da rabi aka samu aka zuba, wanda yake wani taki daya ya ninka mana abin da muka siyo shi bara, har ya dora daga inda muka siyo shi.
Mun kuma ji ta bakin da ta Isa Abdullahi, masani kuma mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa a Najeriya, da abin da yake cewa
abin da shekarar da ta wuce ana taki yayi tsada, yayi tsada. Ajin sai da taki naira 10,012, 10,013 kafin mun a fara noma 8,700. To amma yau taki 30,000 duniya. Wani wasu takin kuma 27,500, wasu 20,000. Ya kamata a ce muna da cibiyoyi da kamfanoni waɗanda suke yin takin nan a cikin gida Najeriya ba sai mun samu alaka da ƙasar Ukraine ba.
A nashi ɓangaren ƙwararren kan harkar noma a Najeriya, Yunusa Isiyaku ya faɗi cewa takin da gwamnati ke saida wa manoma a da cikin farashi mai rahusa ya samu kutse daga masu gurɓata shi, abin da ke rage amfanin noma da ake buƙata.
Gaskiya za a iya samu yunwa ƙwarai daga idan ba matakin, kuma matakin da ya kamata a ɗauka shi ne ko na dabara ya tarar ƙwarai daga sai wurin samar da wannan takin. Saboda ta yi zo takin, wato kuɗin takin ne ya zama ya ɗan zo ƙasa kamar wanda aka kwatanta musu tun da. Yanzu wannan takin da ake kira ɗan Buhari ɗin yanzu kin tambaya za ki ji ana sai da shi kusan 10,010. Kuma a asali 5,500 ko nake ta tsara za a ba su talakawa. Kun gani gaskiya barazana ne kwarai da gaske, kuma zai kawo karanci abinci.
Sakamakon yakin da ke tsakanin Russia da Ukraine da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi, ga batun matsalar tsadar man fetur da na diesel, masana na ganin idan aka yi sakaci wajen ɗaukar matakan samar da taki na gargajiya, ba shakka ƙasar za ta shiga mawuyacin hali, kamar yadda masani kan tattalin arzikin ƙasa Nasir Marmara ke cewa.
Kamar yadda na gaya miki shi ne canza akala daga dogaro da hanyoyin sinadaran yin takin ga baki da ƙasar waje, da rabuwa ma da maganar shigo da shi a cikin maganar blending wani shi ake fi da ma Najeriya, ai da bai san hanyar nemo takin ta zama an nemi hanyoyi da yawa na samun sinadaran, ai ƙoƙarin haɓaka kuma hanyoyin da ake iya samar da taki na gargajiya daga hannun manoma.
Ministan ayyukan noma da raya karkara a Najeriya Dr. Muhammad Mahmud Abubakar ya ce gwamnati na iya ƙoƙarinta wajen tunkara matsalar.
Najeriya ba ta zauna kawai ta yi shiru ba, na girma shugaban ƙasa ko a lokacin da aka fara wannan ajin ganin kamar zai iya zama abu ya ba da umarni, mun yi zama don mu duba me Najeriya za ta yi don ta tabbatar wannan matsalan rashin takin ko kuma rashin isasshe bai kawo matsalan ƙarancin abinci a ƙasar nan ba. Na biyu kuma mu tabbatar mun ci gaba da bunƙasa namu harkar noma ta hanyoyi kamar haka. Mu kanmu mu yi yunƙurin ci gaba da ƙirƙiran taki wanda zai taimaka ya cike gurbin wanda ba za a samu daga Ukraine ba, musamman akwai taki wanda ba a lalai na irin sinadarin bature ba, akwai ma'aikatu da ita samu da kuma ta muhalli duk ana irin waɗannan taki din.
Cikin wani rahoto da hukumar abinci da fannin ayyukan noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, an yi gargaɗin cewa 'yan Najeriya 19,400,000 na iya fuskantar matsanancin ƙarancin abinci a tsakanin watan Yuni da Agustan wannan shekara ta 2022, kuma an kiyasta cewa farashin kayayyakin abinci zai ƙaru a yankin Saharar Afirka da kaso 30-40 akan sauran yankunan duniya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.